العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya san tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin amincewarsa rayuwarmu ta iso wannan rana ta litinin yau 5 ga watan safar shekara 1448 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma yake daidai da 20 ga watan yuli shekara 2026 miladiya cikin amincewar ubangiji mun sake haduwa wannan majalisi na masjid Ali bin Abi Talib anan gandun wamba yayi cikin garin Azare jihar Bauchi inda muke darasi a wannan littafi mai albarka na da'u wa dawa na Allamatu Ibn al-Qayyim al-Jawziya rahimahullah muna roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaqa kamar yadda muka sani mawdu'in guda ɗaya ne ƙoƙari da yake yi ya fahimtar da mutane irin barnar da saba ma Allah take yi mabawa a addininsa da zuciyarsa da kasantuwarsa na mutum da makomarsa ma a kiyama da kuma irin hanyoyin da mutum zai bi domin ba ma kansa kariya daga wannan tarko na shaitan yana cikin wani fasali da muke karantawa wanda yace al-ma'asi tuhmikul barakata fi kulli shay'in wato sako yana nikewa albarka daga dukkan komai ma'ana komai sai zamanto ba shi da albarka a dalilan sako cikin wannan waje muka tsaya kayin hadisi wanda Abu Nu'aym ya kawo daga Abu Umama al-Bahili hadisi ne wanda yake hasan yace wa fil hadith yazo cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna ruhal qudus nafasa fi ru'i malaika jibril shine ruhul qudus yayi busa wato ya kimsa a cikin zuciyata annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha babu rai da za ta mutu face sai ta gama cinye arzikin ta mun yi bayani wannan gaba a darasin da ya gabata don haka yace fattaqullaha wa ajlimu fi talab don haka ku kiyaye dokar Allah ku kyautata wajen nema tarci da zuci da gaugawa yasa ku nemo abin da yake na haram in kun yi hakuri wanda Allah ya raba naku ne ba za ku bar duniya ba sai kun cinye fa innahu la yunala ma inda Allah illa bi da'atihi domin ba a samun abin da ke wajen Allah sai ta wajen masa biyayya wanda Allah ya ajiye a wajensa na lada mai gwabi duniya ba komai bace a wajen Allah shi bai damu da ita ba shi yasa yake bayar da ita a kowa har nan da yace babu Allah ma sai Allah ya bashi wanda yace ma shine Allah kamar Fir'aun sai aka bashi to nan ma inda Allah da ake nufi abin da ya tanadi a kiyama shine yake da kima dan Allah baya bayarwa sai ga wanda yake so sai kuma wanda yake ya zaba sai kuma wanda yake mai daraja to shine yace fa innahu la yunala ma inda Allah ba a samun abin da ke wajen Allah illa bi da'atihi sai ta wajen da'ar Allah din wa inna Allah ja'ala ar-ruha wal farha fi ar-ridha wal yaqin kuma farin ciki da annashuwa Allah ya sanya shi ne yardar da bawa zai da dokar Allah da kuma yaqinin da zai samu game da dokar Allah to annan ne farin ciki da annashuwa yake wa ja'ala al-hamma wal hazana fi ash-shakki wa sakhat kuma ya sanya damuwa duk wata damuwa da mutum zai ji da kuma wani takaici na bakin ciki yana faruwa ne a dalilin kokonto da bawa yake game da dokar Allah ko kuma wato fusata da dokar Allah subhanahu wata'ala yake yabi nan muka tsaya wa kad taqaddama al-athar alladhi dhakarahu Ahmad fi kitab az-zuhd kuma yace athar wanda Imam Ahmad ya ambata cikin kitab az-zuhd ya gabata a baya inda yace ana Allah ne ne Allah idza rabitu baraktu inna yardada abu to nakan sanya masa albarka walaysa li barakati muntaha, albarka ta kuma ba ta da iyaka. Wa idza ghadibtu la'antu, in kuna fusata da abu to sai na la'anci abu. Wala'anati tudriku sabi'a min alwaladi, kuma la'anata tana ristan har na bakwai cikin yaya, ma'ana cikin zuriya da da jika da jikan jika da jikan jikan jika da makamantansa har zuwa bakwai. To amma dai Allah ya ce muke mu wannan da'ifiya magana ce, magana ce wanda aka ce an jingina ta zuwa ga Wahab ibn Munabbih, shine abin da ya tabbata, ba hadisi bane. Domin Allah subhanahu wata'ala ya ce wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa la tazir waziratun wizra ukhra. To don haka Allah bai wa ma rabbuka bi dhallamin lil abid, bawo abin da yayi ne, man amila salihan fa li nafsihi wa man asa'a fa alaiha. Kuma wannan din Allah yana da iko yayi haka, in yayi haka ba wanda zai tume shi, wanda zai tume shi la yusalu amma yaf'aluhum yusalun. In Allah ya ga dama hakan ya sanya shi ne hukuncin, to ba wanda zai tume shi, kuma hakan hakan ne. Mala yace walaysa si'atu rizqi wal amal bi kathratihi, musani da aka ce sako yana nikewa albarka a komai, a iya ganin wani yana ta saba wa Allah amma ga dukiya, wani kuma yana ta bin Allah talauci yana gugansa, haka ne ko? Sai mala yace walaysa si'atu rizqi wal amal bi kathratihi, yalwa da ake samu a arziki, da yalwa da za a samu cikin aikin da aka yi a samu albarka cikinsa, ba wai a yawansa yake ba, ba a yawansa ba ne, ba shi ne yalwa ba. Wala tulul umur bi kasarati shuhur wal a'awam, tsawon rayuwa, sai rayuwa ta yi albarka, rayuwarsa ta yi tsawo. To tsawon rayuwan ba wai yana yawan watannin da kake ta ko shekarun da kai a duniya ba ne, walakin si'atir rizqi wal umuri bil barakati fihi, yalwa na arziki da yalwa na shekaru na rayuwa yana kasancewa ne kawai bil barakati fihi, da albarkar da aka sanya a ciki. Albarka kuma ta waye? Da Allah ce. In Allah ya sa albarka a cikin arziki kaɗan ne, amma sai kaga abin da ya yi ya biya buƙatar bawa, ba wani abu wanda shi wannan bawan yake nema a dai rayuwarsa da wannan arzikin bai masa ba, kuma ga shi kaɗan ne. Wani ma yana ganin cefa ne zai je da arzikin nasa, amma shi kuma ya biya buƙatarsa. Yi sai kaga mutum da kuɗinsa kaɗan ya je shi ɗan sai ya geransa guda abin nan kwano ɗaya, ɗan kinciko ya yi wane ne, sai ga yana ta walwala, yana ta murna, yana ta annashuwa, yana murmushi, hankalinsa yana alhamdulillah, yana gode wa Allah. Yanzu ya gama kinsa gida, ba kuma ya ɗebi littafa ya tafi neman karatu, ba a tafi wajen darasi, ba a je halaqatul ilm, ba a je a yi tabautar Allah. Da safe shirgi mamansa hankalinsa kwance, arzikinsa ya yalwa, ba wani abu wanda shi arzikinsa bai masa ba, dan bai ɗauka wa kansa abin da ba zai iya ba, kuma Allah ta'ala sai taƙaita masa ya sa wato buƙatunsa cikin samunsa, ya sa masa kana'a. Kana'a mutum ya samu wadatar zuci, sai ya ji shi kamar sarki ne shi, kuma wani yana ga gaba ɗaya abin da yake da shi ma bai ishe shi cefa ne ba shi na rana ɗaya, amma shi kuma yana ganin shi sarki ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cikin wani hadisi, yace man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi badanihi lahu qutu yawmihi fa ka'annama hizan lahu ad-dunya bi azafiriha, ko kuma kan Nabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya waye gari a cikin iyalansa cikin jama'arsa, ya waye gari aminan fi sirbihi cikin amana cikin kwanciyar hankali, ba wanda yake nemansa da wani haƙƙi, ba wanda ya masa wani hankalinsa a kwance bai ci haƙƙin kowa ba kuma wanda yake nemansa, yana cikin aminci. Mu'afan fi badanihi, kuma da ya tashi ya ji jikinsa lafiya lau, da yaje ya tsuguna ba matsala fitsari ya fita wani kusa ya dage ko fitsarin yake fita wani sai an ta kashe kudi a nemo to shi kuma fitsari ya fita lafiya lau kuma hankalin jikin lafiya sakala ya tafi yaje sallah jikin sa dardar sannan lahu kuti yaumihi ka san babbar matsala ka dawo daga sallah subhi ba abin da za a karya to sai ya ga akwai abin da za a ci rana da tamami alhamdulillah akwai kuma akwai dan kwano daya na shinkafa da za a dafa da rana tazarci haddare dan wadatu to in har yana da wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa kaannama hi zallahu dunya bi azafiriha shi fa yanzu kaman an tara masa mulkin duniya ne da sassanta yanzu shi sarki ne na duniya to ai wa yake yadda da wannan sai wanda aka bashi kana'a ko Allah ka kara mana kana'a don haka yalwan arziki wani kuma ya tashi ga duciyar gawai amma gani yake bashi da shi kuma hankalinsa a tashi kuma idan ya tashi da safa ma a cikin kunci zai tashi me yasa saboda wata kila shi Allah bai sa albarka a cikin dukiyar tasa ba wa qad taqaddama anna umr al-abd huwa muddatu hayatihi bayani ya gabata cewa rayuwar dan adam rayuwar bawa shine mudda zangon da zai yi na rayuwarsa zangon da zaka yi na rayuwa shine umr shekarunka kenan rayuwarka kenan to yace wala hayata liman a'rada anillahi washtagala bi ghairihi ku sani babu rayuwa ga wanda ya buji da mai Allah subhanahu wata'ala washtagala bi ghairihi ya shagaltu da wannan Allah babu abin nan tattare da shi babu rayuwa tare da shi wanda ya shagalta daga Allah subhanahu wata'ala ya shagala da wannan Allah ya buji da mai Allah ba rayuwa tare da shi ko da ko gashi yana da rayi a she saka Allah ta'ala ce afaman kana mayitan fa hayainahu waja'alna lahu nuran yamshi bihi fil nasi kaman mathaluhu fi dhulumati laysa min kharijin minha yanzu kana ga wanda da yake matacce sai muka rayar da shi ai yana nufi kafirin kenan shine gayar bashi da rayuwa shikan ya mutu ma to sai nan malai ya tuna mana cewa bayani fa ya gabata cewa rayuwa ta bawa shine zangon da ya rayu umrul abdi shine muddatu hayatihi wala hayata liman a'rada anillahi amma babu rayuwa fa ga wanda ya buji mai Allah washtagala bi ghairi ya shagaltu da wannan Allah bal hayatul baha'im khairun min hayatihi rayuwar dabbobi ma ita tafi alheri akan rayuwar wanda ya buji mai Allah haka abin yake dabba akwai doka akan ta yanzu shikenan ka muddatu hayatihi wala hayata liman a'rada anillah amma babu rayuwa fa ga wanda ya bujire ma Allah washtagala bi ghairi ya shagaltu da wannan Allah bal hayatul baha'im khairun min hayatihi rayuwar dabbobi ma ita tafi alheri akan rayuwar wanda ya bujire ma Allah haka abin yake dabba akwai doka akan ta yanzu shikenan ka samu kuɗi da kyar kaje ka auna shinkafarka kwano daya kana ajiyewa leda bak din zaka dan gaisa da wani sai akuya ta zo ta kawai baka farga ba ta dauke kafin ka farga ta zubar da wani ta cinye wani shikenan a ranar alkiyama sai a ce ina akuyan nan da ta cinye maka za na muku hisabi ba me muka hisabi ka tsakaninka da akuya ko ba haka bane to amma idan shi bawa ne fa mutum ya zalunci wani za a masa hisabi da wanda ya zalunta ko ba za a yi ba kaddara ce shi ne zalunci akuya za a masa hisabi da akuya ko ba za a yi ba za a masa hisabi da akuya Allah zai kama shi laifi to kaga yanzu sai ya zamanto wanda yake bin Allah rayuwar dabba ta fi tasa alheri dan ita ba ta yi takalifi shi ko ina yi takalifi a kiyama sai ya ga sakamako mummuna na abin da ya aikata in dai bai kyautata tun a nan duniya ba ita kuma ba abin da za ta gani Allahumma illa abinda za a yi su a tsakansu na kisasi wannan dabba ta cuci wannan kamar yadda ya zo a cikin hadisin ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malai yace fa inna hayatal insani bi hayati qalbihi wa ruhihi abinda yasa yace rayuwar dabba ma tafi alheri akan rayuwar wanda ya juya baya ga Allah saboda ita rayuwar mutum bi hayati qalbihi ta ta'allaka ne da rayuwar zuciyarsa
wa ruhihi da rayuwar ruhinsa. Idan ruhin bawa ba a raye yake ba, idan zuciyar bawa ba a raye take ba, to sai zamanto bashi da rayuwa, dan ba zai rayuwa mai dadi ba, ba zai rayuwa mai tsafta ba, ba zai rayuwa bisa tafarkin da Allah yake so bawa ya rayu ba. Wannan rayuwar ba za ta mazamanto masa ta fa'idantar da shi a rayuwar da zai taras ta gaba. Har kashi biyu, hayatul barzakhiyya da hayatul qiyama, hayatul abadiyya. To kaga idan zuciyar mutum ta mace, to sai zamanto rayuwarsa ita ma matacciya ce. Wala hayata liqalbihi, bawa kuwa babu rayuwa ga zuciyarsa, zuciyarsa ba za ta rayu ba. Illa bi ma'rifati fatirihi, sai in ya san wanda ya kagi halittarsa. In har bawa bai san wa ya kagi halittarsa ba, akan wani dalili aka kagi halittar tasa, me wanda ya halicce shin yake so ya aiwatar, dan shi ne mai sarrafa shi, sha'a am aba, shi zai sarrafa shi yadda ya ga dama. To in har bawa bai san haka ba, to babu rayuwa tattare da shi. Wa mahabbatihi, kuma idan bai kaunaci wannan da ya halicce shi ba, shi ne Allah. Wa ibadatihi wahdahu, in bai bauta masa shi kadai ba, to babu rayuwa tare da bawan nan. Wal inabati ilaihi, kuma bai juya zuwa ga Allah din ba. Wa tumaninati bi dhikrihi, bai samu nutsuwa wajen bin dokar Allah ba, shi ne zikirin Allah. Ka tuna Allah din, ka tuna dokarsa kuma ka bi. In har bai samu nutsuwa wajen bin Allah ba, to babu rayuwa gare shi. Wal unusa bi qurbihi, bai samu annashuwa, ya ɗebe kewa saboda ya kusaci Allah ba. In ya kusaci Allah, nan kunci yake a wajensa. In ana sallah ba, lokacin da hankalinsa yake tashi kamar sallah, fata yake kawai ya ga an gama, ya tafi an ci gaba da hira, ko ya ci gaba da abin da yake yi. To kaga wannan bai ɗebe kewa da ganawa da Allah ba, to babu rayuwa a zuciyarsa wannan. In ba rayuwa a zuciyar, kuma babu rayuwa a hakika. Wa man faqada hadhihi alhaya, duk wanda ya rasa irin wannan nau'in rayuwar, rayuwa ta sanin Allah, da kaunar Allah, da bauta ma Allah shi kadai, da komawa zuwa ga Allah duk lokacin da turka-turka ta same ka, da samun nutsuwa wajen tuna Allah da dokokinsa, ɗeba kewa in kana bautar Allah, duk wanda ya rasa irin wannan rayuwa, faqada alkhaira kullihi, ya rasa alheri baki ɗayansa, ya rasa alheri gaba ɗaya, babu alheri tare da shi. Walau tu'awwad anha bima tu'awwad mimma fi dunya, ko da ku an musanya masa irin wacce rayuwar da aka faɗa da wata rayuwa irin ta duniya, daga cikin irin abin da ake musanyawa da ita a duniya. An tara masa dukiya, an tara masa mulki, an tara masa duk abin da zuciya take kaunarsa na irin kyale-kyalen duniya, ko da an tara masa wannan, amma in ya rasa wancan da aka ambata, sanin Allah bai san Allah ba, kaunar Allah ba ta zaune a zuciyarsa ba, ba Allah shi kadai yake bautawa ba, ko da ma yana bauta masa, yana shirka, baya komawa zuwa ga Allah, waɗansu abubuwa yake ga su bashi mafita, baya samun nutsuwa idan ana ambaton Allah. Wanin Allah yake so a ambata sai hankalinsa ya kwanta, amma da zaran an so mu maganar dokokin Allah, yace wannan suna tsananta wa mutane. Amma daga lokacin da aka so maganganu waɗansu abubuwa na hidimar duniya, a ce ai kaza ɗin nan da kaza ake yi, in an yi kaza da kaza da kaza shi ne ai zamani dole a tafi da shi, yawwa, zuciyarsa sai ta samu kwanciyar hankali, haka yake so. Wa idha dhukira Allah wa dahush ma'azzat qulubul ladhina la yu'minuna bil akhirati wa idha dhukira alladhina min duni idha hum yastabshirun. To duk wanda ya rasa irin wannan, ko da an musanya masa da wani abu da ake musanyawa da shi na rayuwar duniya, to ya dai rasa alheri baki daya. Bal kai bari ma, laysatid dunya bi ajma'iha awdan an hadhihi alhaya, duniya gaba dayanta da abin da ke cikinta in an tara, wallahi bata isa ta fanshi irin wacce rayuwar da aka fada ba. Rayuwa ta sanin Allah, domin akanta annabawan Allah suka tafi. Rayuwa ta san Allah, akanta annabawa da waliyai suka tafi, da shahidai da salihan bayi akanta suka gudana. Rayuwa ta bautar Allah shi kadai, akanta dukkan magabata na kwarai suka tafi. Komawa zuwa ga Allah, inda shada'id akan ta ne aka tafi kuma irin su ne waɗanda Allah ta'ala ya yabo akan su cikin alkur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa samun nutsuwa in ana ambaton Allah dama ita ce bayan Allah suke samu ala bi zikrillahi tatma'innul qulub to da za a tar duniya baki ɗayanta ba za ta iya musanya wannan rayuwar ba domin rayuwar duniya mai karewa ce kuma wata matsala ne ta duniya na sha fadan wannan duk da mutun zai tokara sama da duk abin da ake bukata na duniya ina mata yake so a jera masa duk irin nau'o'in matan da yake so daga nan har Kano din nasa ne ko ba haka ba sannan kuma nau'in abinci a tara masa garke abubuwa nau'i na abinci masu masa hidima duk lokacin da yake so dukiya kuma duk a tara masa ba wanda ya kai shi in mulki ne a ce daga yayi magana mutane duk zubewa suke yi to don Allah akwai lokacin da zai kare ko babu kuma wata matsalar a wannan lokacin bai isa fa'idanta da duk abin da ya mallaka ba sai dai dafi daga cikin abin da bukatar sa ta dan adam take da shi ko ba haka bane in mata ne ba zai kwanta da goma a lokaci daya ba sai dai guda daya ko kuma su kure shi a hakan ma in abinci ne duk abin da yake bukata idan ya cikin sa ya cika ina shikenan sai kuma ya hakura dukiya kuma ka batar ka sai abin da kake so to me zakai da shi ina zuwa zakai ka aje kai ne wancan gidan ka saya kai ne wancan fegin ka saya kai ne a ce motocin ka kaza kai ne a ce ba wanda ya kai ka kudi duk fa lissafi ne kawai a lissafi ne ka fi sauran amma ba a bukata ba bukatar ka sai dai ta zanta bambanta wancan ya ci godoso wannan kuma ya ci talatalo duk dai abinci suka ci kuma ko ya samu wancan ya gatsa ya hamdala wancan shi kuma ya ci cholesterol ma ya masa yawa ko daga baya zo ana cewa kuma aje wajen likita to kaga shi irin wannan abubuwa na duniya da suke daukan hankalinmu wallahi suna da iyaka suna da limit ba a samun morewa akan su iya gayar morewar takaitacciya ce kai a barka babu matsala mutun zai ke munzalin da a rayuwa in shekaru suka kai wallahi sai zaman to baya jin dadin komai wani ne yake bani labari ya je gidan wani babban mutum ne kuma mai dukiya ne aka kawo nau'o'in abinci amma fa yana da shekaru da yawa aka kawo nau'o'in abinci shi masha Allah yana ta hararan kwanikan da zai soma zuwa kansu in an yi bismillah aka ce to kowa ya diba to shi wannan bawan Allah da ya debo ai farfesun kaza ya zuba a gabansa a dan plate haka ya debi kadan ya diba ya saka sai ya bude wani kurtu shi kuma yaji ne na busasshiyar gauta ya dinga diba yana zubawa shi sai abin ya bashi mamaki saboda ya ga ya zuba ta yi yawa ce ranka ya dai gautan nan ku bata kaman yajin nan bai yi yawa ba ai zai daci sai ya ci wani ai idan ban ji dan wannan dandanan gautar ba na jin wani abu a bakina ba na jin na san wani abu a bakina wannan dandanan gautar da yake aji ba gauta ba kai yanzu an maka bismillah gauta yake ci alhamdulillah to dandanan gautar shi yake so me yasa saboda shekaru wa man nu'ammiru nakisu bil khalq dandanan ka ma yana diminishing yana ta waya dandano yana ta waya sai ka sa abin da ake jin gardin sa a da yan sai ka ji kaman baka sa komai a bakinka ba to don Allah jin dadin duniya zai zamanto musaye gabin Allah wallahi ba zai zama musaye ba saboda ita bin Allah ko mutun ya mutu rayuwarsa ta ci gaba mautut taqi hayatul lankita alaha idan har mutun ya mutu to bai mutu ba ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون امنا ما ciyar da su wanda suka shahada suna nan araye suke Allah ya ce basu mutu ba farhi nabi ma atahum Allah min fadli suna ma annashwa dangane da abin da Allah ya ba su na falala suna ma cewa kai wanda suke kan wannan tafarkin namu a baya su ma Allah ya sa su mutu akai su ga abin da muka samu to duniya gaba ɗaya in ji Ibn al-Qayyim da za a tara ta ba za ta zamanto musaya wato ga rayuwa ta bin Allah ba yace balle sati duniya bi ajma'iha awdan an hadhihi al-haya duniya baki ɗayanta ba za ta zamanto musaya ga wacce rayuwa ta bin Allah ba فمن كل شيء يفوت العبد عوضون daga dukkan abin da zai kubcewa ba wato zai iya samu musayan sa haka ne ko matarsa ce ina matukar santa sai rabu da zai iya samu wata matar ko wa idza fatahu Allah amma idan Allah ya kubcewa bawa fa ya zamanto ba shi ba Allah Allah ya kubce masa lam yu'awwad anhu shay'un albatta ba wani abu da zai tsaya masa a madadin Allah ko akwai in Allah ya ce ba ruwansa da bawa ya tsine wa bawa akwai kuma wani da zai jibince shi Allah ya ce faman zalladhi yansuruhu min ba'dihi wane ne kuma isa ya taimaki bawa bayan Allah din Allah ya ki bawa in Allah ya kaskantar da bawa to don haka koma wajen Allah nan ne mafaka nan ne rayuwa mai albarka domin albarkar ta Allah ce kuma shine yake sanyawa ga abin da ya ga dama sai ya sanya ta ga dukiya ya sanya ta ga mulki ya sanya ta ga ilimi ya sanya ta ga yaya ya sanya ta ga rayuwa wa kaifa yu'awwadu al-faqiru bi-dhati 'ala al-ghaliyyi bi-dhati da yake wancin kwatancen ma sai ya ce kai yaya ma za a iya musanya wanda yake shi a zatin sa shi dama mabukaci ne fakiri ne dan adam kenan dama shi an yi shi mabukaci ne tunda yake a matsayin bukata zatin sa a matsayin bukata aka halicce ta tun yana ciki a cikin bukata yake da gyatumarsa tana dauke da cikin sa za ta yi kicin abinci na wani lokaci ko kishirwa ya same ta ko jinya ta same ta shi ma sai ya ji lokacin ma bai gama zama mutum ba yana nan wani abu ne daban da ba a gane me yayi ba yana dai dan motsi to a cikin bukata yake har ya zo duniya kullun a cikin bukata zatin sa bukata ne to wannan wanda yake shi mabukaci ne a zatin sa yaya za a ce a musanya shi anil ghani bi dhati wanda yake shi a zatin sa dama wadatacce ne Allah kenan za su musanyu ba za su musanyu ba ai Allah ya ce ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid in yasha yuzhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dhalika 'ala Allah bi aziz kune kuke da bukata zuwa ga Allah alhali Allah shine mawadacin nan godadde in ya ga dama kuma sai ya halakar da ku sai ya zo da wata halitta sabuwa fil ba irin ku ba yace wa ma zalika ala Allah bi aziz wannan din ba abu ne mai wahala ba wajen Allah ya gaya mana ba mai wahala bane to kaga ba za su musanyu ba wal ajizu ko wal ajizu bi dhati anil qadir bi dhat ya za a iya musanya wanda yake shi gajiyayye ne zatin sa gajiyayye ne yana da iyaka na abin da zai iya yi da wanda kuma yake da iko zatin sa mai iko ne alqadir ne shi Allah mai iko ne akan komai inna Allah ala kulli shay'in qadir irin wannan Allah ya faɗa shi mai iko ne akan komai wal mayyitu ya za a musanya matacce anil hayyil ladhi la yamutu akan rayayyen da baya mutuwa kullu nafsin dha'ikatul maut Allah ko shine alhayyul ladhi la yamut to za su musanyu wannan ba zai tsaya a madadin wannan ba wal makhluqu anil khaliq wanda aka halitta shine zai iya tsaya a madadin wanda ya halicce shi abun ba zai yiwu ba wa man la wujuda lahu wala shay'a lahu min dhatihi wanda shi bai da samuwa ta zatin sa samar da shi akai bashi da mallakar wani abu bisa zatinsa sai dai in an bashi komai bashi akai Allah shi ne halicce mu daga cikkuna muka fito ba mu san komai ba magana ma ba ma ji gani ma ba ma yi ga ido ya mana ga kunne amma ba ma iya comprehending sautin da muka ji kwakwalwar ma ba ta idraki lokacin da aka haifi yaro baya jin ma sauti baya ganin abu bai san me yake gani ba Allah shine ya sanya masa gani ya sanya masa ji waja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida to wanda shi bai da samuwa tasa samar da shi akai bai da mallaka tasa bashi akai za a daidaita shi wato albatta samsam bashi da komai ma samsam za a daidaita shi amma ghinahu wa hayatuhu wa kamaluhu wa wujuhu wa jawduhu wa rahmatuhu min lawazimi dhatihi ga wanda wadatarsa da rayuwarsa da kamalarsa bashi na ƙasa da kyautarsa da jin kansa dama duka waɗannan suna daga cikin lawazimu zatihi sifatun ne zatiyya ba sifatun ne fi'iliyya ba sifatun ne zatiyya dama suna nan tare da Allah ba su taba gushewa tare da shi ba kuma za su taba gushewa tare da shi ba kaga wannan da wannan ba su zamanto musayan juna ba yace wa kaifa yu'awwadu man la yamliku mithqala dharratin yaya ma za a ce a musanya wanda baya mallakan daidai da kwayar zarwa kansa na kansa amma lahu mulku samawati wal ardi a musanya shi da wanda yake mallakan sammai da kasai wannan duka kwatance kawo dan a san cewa bambancin yayi yawa ba zai ma kwatantu ba don haka a inda aka ce ga matsayin Allah to wani baya tsayawa wannan matsayin in Allah ya ce shine yake jibintan bawa ya bashi kariya ya bashi kaza ya bashi kaza sai Allah ya ce ya janye to babu fa wani da ya isa ya taimaka masa ba wani kuma da ya isa ya masa wannan abin da Allah din ya ce ya janye in Allah ya ce ya la'anci bawa ya zama dan wuta kenan ba kuma fa wani da ya isa ya sama masa sauki in Allah ya ce yayi fushi da shi ba wanda ya isa ya sama masa rangwamen rayuwa to kaga ashe wajen Allah din ake neman albarka wa inna ma kanat ma'siyatullahi sababan limahqi barakatir rizq ajal to dai mana wannan bayanin sai yace sabon Allah yana kasancewa ne sababi limahqi barakatir rizqi wal ajal wajen nikewa albarkar arziki da albarka na ajalin mutun na rayuwarsa sabon Allah yakan nike albarka ta arziki yakan nike albarka ta rayuwar mutum la'anna shaytana muwakkalun biha wa bi ashabiha domin idan har mutum yana sabon Allah to yanzu shaydan shine wanda aka wakilta a kayan dukiyar tasa da rayuwar tasa da kuma waɗanda suke tare da wannan dukiyar da kuma irin wannan rayuwar shaydan ne muwakkalun alaihi saboda duk inda Allah ya ce a sarrafa dukiya shi ba nan zai yi ba shaydan ne zai ce a yi kaza to sai bu na shaydan in rayuwa ce Allah ya ce a sarrafa ta a kaza to ba nan fa zai yi ba to sai shaydan ya ce masa ga yadda zai sai kuma yi na shaydan to sai zaman to rayuwar ta ne santa daga bin Allah ta san sattar da shi daga kusaci ga Ubangiji kana sai ta zaman to maslubatul baraka babu albarka tare da ita don haka fasultan afko fasultanuhu alaihim sai shi shaydan ya zamanto shine sultani shine sarki akan su fasultanuhu alaihim ikonsa sultadin sa ita ce za ta zamanto akan su wa hawalatuhu ala hadha diwani wa ahlihi wa ashabihi sai zamanto mamayarsa mamayarsa sai ta zamanto akayin wannan diwanin ma'ana a kayan wannan abinda suka zaba makansu na sabo wa ahlihi da waɗanda suke yin sabon wa ashabihi da waɗanda suke jibintan sabon sai zan shaydan shine yake zamantowa mai mamaya akan su wa kullu shay'in yattasilu bihi shaydanu musani kuma duk wani abu wanda shaydan ya sadu da shi wa yuqarinuhu kuma ya gwamayya da shi fa barakatuhu mamhuqa to albarkar wannan abun niƙaƙiya ce duk abin da shaydan ya sadu da shi ya je jikinsa shaydan ya cuɗanya da wannan abun to albarkar abun kama ce kawai niƙaƙiya ce babu albarka ciki shi yasa ka sai ga Allah yayi ukuba ga mai sabon Allah yana samun kuɗi amma wallahi sai kasa sanin ina kuɗin suka je wasu masu sabon Allah haka na samun su yana samun kuɗi amma kuma sai rasa me yayi da kuɗin wasu waɗanda suke samun kuɗi da dai da shi sai yaga su kuma abinda suka fa'idanta da kuɗin su ya ninkin baninkin fa'idar da yayi wataƙila ma ba su kai shi samun kuɗin ba Allah in yayi nufi sai ya sanya albarka saboda da'a da suke ma Allah, suna biyayya ga Allah, suna kokarin samun kudin su ta halal, to sai kaga Allah ya tarfa albarka a ciki a dalilin biyayya da suke yi. Yanzu misali, idan mutum yayi biyayya iyayensa, to Allah zai iya sanya a dalilin wannan sai Allah ya sanya albarka a cikin abin da yake samu. Idan mutum ya zamanto mai kyautata wa makwabtansa, to a dalilin wannan sai Allah ya kara albarka a cikin abin da yake samu. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ambata mana, yace man yuhibbu an yunsa'a fi aja fi atharihi wa yubsata fi rizqihi falyasir rahimahu, au kama kana nabi sallallahu alaihi wasallam, wanda yake son a masa jinkiri a yawaita masa rayuwarsa a kuma ƙara masa yawan arzikinsa, to annabi ya ce ya sadar da zumuncinsa. To kaga nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana sadar da zumunci yana ƙara wa mutum arziki, sadar da zumunci yana ƙara wa mutum yawan shekaru. Wasu malamai suka ce abinda ake nufi zahirinsa ne, wasu malamai suka ce abinda ake nufi Allah ta'ala zai sanya shekarunsa ne da aka yanka masa su zamanto ta amfanar ya fa'idanta da ita, ya mutu a shekara kaza amma tamkar dan shekara kaza saboda fa'idarta, saboda yayi achieving abu mai yawa a cikin yar karamar rayuwa. Suka ce arzikinsa kuma kadan ne amma abin da ya amfana da shi a ciki ya wuce irin wannan arzikin, tamkar arzikinsa mai yawan gaske ne. Wasu suka fassara shi a haka, amma fassarar farkon ita ce to yace duk wanda shaydan, duk abinda shaydan ya sadu da shi kuma ya cudanya da shi ya gwamanya da shi, to albarkasa mamhukatun, na kakkiya ce. Wali hadha, a dalilin wannan nema dan a nema wa mutane albarka a cikin al'amuran rayuwarsu, shara'a dhikra smillahi ta'ala inda al-akli, sai aka shar'anta ambaton Allah madaukaki lokacin zaka ci abinci, sai ka ci kadan sai wadatar da kai saboda Allah ya sa albarka a ciki. Kace bismillahi, me ake nufi kenan da sunan Allah? Yanzu kai zikirin Allah ko shaydan zai zauna a wajen? Annabi ya ce idan ka ambaci sunan Allah shaydan ba zai zo sa hannu ba, amma in baka ambaci sunan Allah ba shaydan zai shiga. Sai zaman to kai ta cin abincin amma kuma babu albarka. To saboda a sanya mana albarka a cikin abinci, shi yasa aka ce mu ambaci Allah dan shaydan ya tafi mu samu albarka Allah ciki. Wa shurbi, da kuma abin sha. Wal lubsi, kai in zaka sanya tufa sai kace bismillah, sai Allah ya sanya albarka a jikin tufar taka. Wa rukubi, in zaka hawa abin hawa sai kace bismillah. Amma kawai kana magana a zan abin nan kaza da kaza da kaza, ka buga mashin din ka tafi, sai ya cirke ma a hanya ko ya faci a inda tsakiyar hanya ranga ranga ya ma faci, ai gara ma mai ya kare wani zai tura ka ko, amma an yawa faci fa an hada ka da aiki, to sabo zai iya sanya wa tume ka da irin a jarabe ka da irin waɗannan. Wal jima'i, har lokacin zaka sadu da iyalinka sai aka ce kai bismillah, kai addu'a da annabi ya koya ma, saboda idan har Allah ya kaddarta muku samun da, shaydan ba zai cutar da shi ba. Ai shaydan yanzu ba zai zo jikinsa ya influence din sa ba, ba zai samu sulda a kansa ba, kaga dan zai zamanto mabruk. An shar'anta mana wannan ne lima fi muqaranati bismillah min albaraka, saboda duk lokacin da kai cudanya da sunan Allah to akwai albarka a cikin abu. Wa dhikru ismihi yataraddu shaytan, ambaton Allah kuma yana korewa shaytan, fatahsulul baraka, in shaytan ya bar waje kuma to albarka Allah sai ta sauka. Wala mu'arada lahu, to don Allah yanzu wannan yanayin akwai abin da za a musanya da shi? Babu musayi, ba shi da canji. Wa kullu shay'in la yakunu lillahi, duk abinda aka yi shi ba dan Allah ba, fa barakatuhu manzu'a, albarkarsa kamar wanda aka salubar da ita ne, an tusge ta. Fa inna rabba huwa alladhi yubariku wahda, domin Allah shi kadai ne yake sanya albarka a abu, shine mamallakin albarka, shi adda ita kuma shi yake sa ta a duk abinda ya ga dama. Wal barakatu kulluha minhu, albarka baki daya daga wajen Allah take. wa kullu ma nusiba ilayhi mubarakun, duk abin da aka jingina zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala mai albarka ne. Don haka fa kalamuhu mubarakun, maganar Allah mai albarka ce, wa rasuluhu mubarakun sallallahu alaihi wasallam, manzansa mai albarka ne, wa abduhu almu'minu nafi'u li khalqihi mubarakun, bawan Allah mumini kuma mai amfanar da halittun Allah, wannan shi ma mai albarka ne. Wa baituhu alharamu mubarakun, ɗakin Allah mai albarka, ɗakin Allah Ka'aba shi ma mai albarka ne. Haka ne ku? Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi bakkata, sai ya ce mai mubarak, mai albarka ne, duk abin da aka jingina ga Allah mai albarka ne. Wala mubaraka illa ma nusiba ilayhi, babu mai albarka sai abin da aka jingina shi zuwa ga Allah. Sako abu ne za a jingina ga Allah? Gawa ake jinginawa? Don haka tana da albarka? Sabo ba shi da albarka. Ashe idan aka ci gaba da yi sai ya salubar da albarkar Allah daga mai aikata sabo. A'ani ila uluhiyyati wa mahabbati wa radahu, me aka tsallake? Na'am. Na'am. Yace wa baituhu al-haramu mubarakun. Ɗakin sa mai alfarma Ka'aba kenan? Mai albarka ne. Wa kinanatuhu min ardihi. Kinanas me kinana? Kori. Korin da ake zuba kibiyoyi shine kinana. Shine kinana. Ana kiran ƙasar Sham kinanatul ard, wasu sun ce Misra ake nufi, amma dai Sham shi ma yanzu yake nufi ana. Wato saboda tamkar waje ne wanda yake da garkuwa, mun gane waje ne wanda yake da garkuwa daga Allah, to shine sai ake kiransa kinana. Wa kinanatuhu min ardihi, wato kwarinsa daga cikin ƙasa. Wahiya Sham, ita ce ƙasar Sham. Ardul baraka, ƙasa ce mai albarka, haka ne ko? Allah ya ambace ta a wajaje da albarka. Yace a'ani ila uluhiyyati, ko ba mu tsallake, mun tsallake ko? Wasafaha bil barakati fi sitti ayatin min kitabihi, Allah ya siffanta ta da albarka ita ƙasar Sham, ayoyi har guda shida cikin Alƙur'ani. Kuma yadda Allah ya faɗa cikin suratul anbiya, wa najjaynahu wa lutan ila al-ardi allati barakna fiha lil alamin, ana nufin ƙasar Sham ne. Ibnu Abbas dai yace ana nufin Makka ne, amma tunda Annabi Ibrahim Sham ya tafi, a aikace kenan ƙasar Sham ake nufi. Kaga ila al-ardi allati barakna fiha, kuma Allah subhanahu wa ta'ala yace subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu, ƙasar Sham din kenan. To kaga a wajaje da dama a cikin Al-Qur'ani nan malam yace waje shida Allah ya ambace ta a matsayin wato waje mai albarka. Fala mubaraka illa huwa wahdahu, don haka ba mai albarka in ba Allah din shi kadai ba. Allah shi da albarka, shine mai albarka, yake bada albarka ga abin da ya so. Wala mubaraka illa ma nusiba ilayhi, ba abin da ke da albarka sai abin da aka jingina zuwa ga Allah. A'ani ila uluhiyyatihi, wato abin da aka jingina zuwa ga kadai ta Allah, yadda da Allah shi kadai ya ginu, an jingina shi a bisa tabbatar da uluhiyyan Allah ba tare da shirka ba. Wa mahabbatihi, an kuma aiwatar da aikin bisa kaunar Allah. Wa ridahu, kuma an yi ne da ikhlasi dan neman yardarsa. To waɗannan abubuwa da aka jingina ga Allah da bisa waɗannan sharuɗa su kadai ne masu albarka. Wa illa, in ba haka ba kawai, fal kaunu kulluhu mansubun ila rububiyyati wa khalqihi, ai halitta baki ɗayan ta duniya da samai da kasai baki ɗaya, ai ana jingina ta zuwa ga rububiyar Ubangiji kuma halittarsa ce ko? amma duk abin da yake cikin duniya ne yake mubarako a ciki ba ake da iblis a ciki ake da fir'aun a ciki ake da waye da waye mal'unai kenan ashe ba ana nufi duk abin da aka jingina zuwa ga Allah ba a sai abin da aka jingina zuwa ga Allah ga sharadin shi yasa yace a ani ila uluhiyyati wa mahabbati wardahu wato ina nufin abin da aka jingina mu Allah bisa waɗannan sharuɗan a bisa kadaita Allah imani sannan a bisa kaunar Allah subhanahu wata'ala wajen aikata aikin sannan kuma bisa yarda da abin da ke wajen Allah an yi ne a bisa ikhlasi wa kullu ma ba'adahu min nafsihi duk wani abu da Allah ya nesantar da shi daga gare shi min al'ayani na asalin abubuwa wal aqwali ko wasu maganganu wal a'mali ko wasu ayyuka Allah ya nesantar da waɗannan ayyukan daga gare shi to fala barakata fihi ba albarka a cikin wannan abu duk abinda Allah ya nesantar da shi daga gare shi to kar mutun ya aikata duk maganar da Allah ya nesantar da ita daga gare shi Allah baya son wannan maganar bata tare da shi to kar mutun ya yi duk wani abu da Allah ya nuna wannan abun yana nesa da shi Allah bai san abun ya nesanta daga Allah to kar a rabe shi saboda waɗannan ababan duka ba su da albarka sai abin da ya jingina ga Allah a bisa waɗancan sharuɗa da aka ambata shine yake mabucin albarka shi za a nema fa fihi min albarakati ala hasbi qurbihi minhu ko na sake tsallake ne wala khaira fihi kuma ba alheri a cikin sa wa kullu ma kana qariban min zalik duk abin da ya zan yayi kusa zuwa ga Allah ta'ala fa fihi min albaraka to a cikin sa ne ake samun albarka ala hasabi qurbihi minhu abisa gurgudan kusacin da abin yake da shi zuwa ga Allah ai cikin hadithul qudsi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce وما يزال العبد يتقرب الي بالنوافل حتى احبه haka ne ko bawa ba zai gushe ba bayan ya kiyaye farillai kuma yana ta aikata nafilfili yana kusata zuwa gare ni da nafilfili har sai na kaunace shi kaga ya taqarrabu ilayya bin nawafili yana ƙara neman kusaci ashe da kadan kadan abin yake hawa tun kana yi kadan kadan har sai ya zamanto kana yi da yawa gurgudan kadan da kake yi kusacin ka kenan da Allah gurgudan karawa da kai ka kara kusa ga ubangiji in ka kure sai ka zan kana kusa da ubangiji to har sai bawa ya zamanto Allah ya masa abin da ya ambata wato sai zama waliyin Allah ganin sa ba zai ga abin da Allah bai so ba fadar sa ba za ta fada abin da Allah ba ya so ba kafar sa ba za ta taka inda Allah ba ya so ba da makama kuma duk lokacin da ya nemi taimakon Allah zai samu taimakon Allah nan take shine yace fa fihi min albaraka kusaci zuwa wa kullu ma kana qariban min zalik duk abin da ya zan ya kusaci Allah daga cikin wadancan ai ababe fa fihi min albaraka to za a sami a cikin sa albarkoki ala hasbi qurbihi minhu bisa gurgudan kusacin da yake da shi zuwa ga Allah me sako yana kusaci ne zuwa ga Allah ko ko ne santa yake da Allah to ashe idan mutum yana sako kadan yanzu yana nesa da albarka kenan yana ƙara sako yana ƙara nisa da albarka har in sako ya masa katutu sai zamanto yanzu babu albarkar Allah tare da shi abin da yake tare da shi kuma duk sai zan babu albarka rayuwarsa babu albarka dukiyarsa babu albarka komai nasa babu albarka wanda Allah yake sanyawa ga ababen da yake so wa diddul barakati al'ana i kishiyar albarka shine tsinuwa ai yanzu ko iyaye ne ko dai su sa albarka ƴaƴansu ne ko kuma tsine musu ko sai su zabi wanda suke ga yafi dacewa ko su ce Allah ya muku albarka ko kuma su ce Allah ya tsine muku ko dai albarka ne ko tsinuwa to don haka idan har ba a samu albarkar Allah ba aka yi nisa da ita yanzu me za a samu kenan sai a samu tsinuwar Allah fa arbun la'anaha Allah ko ƙasa ce idan Allah ya tsine mata aw shakhsun la'anahu Allah ko kuma mutum Allah ya tsine masa. Aw amalun la'anahu Allah, ko kuma aiki Allah ya tsine ma aikin. Aba'ada shay'in min al-khair wal baraka, to sai zaman tushe shine mafi nisan abubuwa daga al-khairi, mafi nisan abubuwa daga albarkar Allah. Yanzu kasan da mutanen Salom suka zauna, Sodom can kasar da mutanen Annabi Lutu suka zauna, da Allah ya tsine ma kasar nan tana da albarka. Ruwa ne a wajen, amma sai zamanto a gefen ruwan tsoro ma baya fita, kuma kifi babu kifaye a ciki, babu abubuwan da ake samu na halittu ruwa, babu, ba albarka tare da shi, saboda Allah ya tsine ma wannan particular wajen. Fir'auna da Allah ya tsine masa, sai zan yana da albarka? Iblis da Allah ya tsine masa, sai zan da albarka? Ba albarka. Allah ya ce la'anahu Allah wa qala la attakhidhanna min ibadika nasiban mafruḍa. Allah ya saba ma cikin jama'arsa. Wa kullu mattasala bi dhalika, kuma duk abin da ya sadu ya hadu da abin da Allah ta'ala ya tsinewa, wartabata bihi, ya zan tare da shi a daure, wa kana minhu bisabilin, kuma ya zan daga wannan abin ta wata hanya, to fala barakata fihi albatta, ba za ka taba samu albarka a ciki ba samsam. Duk abin da Allah ya ce ya tsine masa, yanzu misali riba Allah ya tsine mata, sai ce mahaqullahu riba, Allah ya nike albarkar da take cikin riba, ai kaman ya tsine mata ne. Yamhaqu almahaqu, nike albarka, Allah ya nike albarkar da take cikin riba, sai ce wayurbis sadaqat, amma sadaka kuma ya sanya mata riba a cikinta, yana karata tana samun karuwa. To sai kaga dukiya idan ta riba ce, riba tana shiga cikin dukiya, duk yadda dukiyar ta kai kololo wallahi sai ta rushe. In ba ta rushe ba, to za ta zama bata da albarka. Duk abin da ake bukata na albarka ba za ka gan shi a ciki ba. Riba, saboda Allah ya tsine mata. Kuma duk abin da aka ce an shiga riba a ciki, shi ma sai lalace. Yanzu da mutum yana kasuwancinsa mai tsafta, kuma sai ya ce baya shiga aiki na riba, saboda yana gari ruwa mai-mai, to shi kenan lalacewan kasuwancinsa ya zo kenan. Ko kuma kasuwancin in ma dukiyar a zahiri ana ganinta da yawa, to sai ta zamanto babu albarka a ciki, ba za a fa'idanta da shi ba. In misali a ce da mutum yana samun dukiyarsa mai tsafta, yana ayyukan alheri, yana taimakawa gajiyayyu, yana sada zumunci, danginsa yana basu, makwabta yana kulawa da su, yana ayyukan alkhair na taimakon addini, to a lokacin da kuma ya hango wani abu na riba, sai ya ce zai shiga cikin wannan riba, to ku sai kaga wasu ko wani lokaci waɗancan ayyukan alherin kuma yanzu an daina su. Yanzu neman kuɗin aka sa a gaba fafa, shi kawai ake so a ga ya ci gaba da taruwa, waɗancan ayyukan alherin kuma sai a ga kai kaman kuɗin zai ƙare. Yanzu wannan dukiyar yana ƙaruwa, amma akwai albarka a ciki. Albarka tana nan ne wajen yin waɗancan ayyuka, shi yasa Allah ya ce wayurbis sadaqat, sadaka kuma ƙari yake yi a cikinta, domin koda kana ga zahiri kamar dukiyar ta ragu ne, ƙaruwa ta yi, domin yanzu ka ɗebi rabanka. Haka ne ko? Ka ɗebi rabanka, ka tafi da shi ina? Ka tafi da shi kiyama. To shi yasa ya ce wa kullu mattasala bi dhalika wartabata bihi, duk abin da ya sadu da abin da Allah ya la'ance shi, kuma ya zan tare da shi, ya ɗauro da shi waje guda, wa kana minhu bisabilin, ko ma ya zan daga gare shi ta kowace hanya, fala baraka ta fihi albatta, ba albarka a cikinsa samsam. Wa kalla ana aduwahu iblisa, Allah ya tsine ma maƙiyinsa iblis, wa ja'alahu ab'ada khalqihi minhu, sai Allah ya sanya iblis shi ya fi kowace halittar Allah nisa daga Allah. Fa kullu ma kana min jihati, dan haka duk abin da ya zo ta kusurwar shi iblis, falahu min la'anatillahi, to zai samu gurgudun la'anar Allah, bi qadari qurbihi minhu, gurgudun irin kusacin da yake da iblis. gurgudun kusacinsa da Iblis, gurgudun abinda za a diga masa na abinda aka bawa Iblis na la'ana, wattisalihi bihi da kuma saduwar da yayi da shi. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake, mabruk, mai albarka ko Allah ya sanya wa annabi albarka, shi ya saka maganar annabi take da albarka, take naso kuma ba za ta daina ba ila kiyamis sa'a. Sakon da ya zo da shi mai albarka, gurgudun kusacin da mutum yayi na bin annabi sallallahu alaihi wasallam, gurgudun albarkar da zai samu wanda Allah ya sanya a bin annabi. In ko mutum yana son ta ya kama wani, shikenan. Fa min hahuna, anan ne kana lil ma'asi, za mu gane ashe sako ya kasance yana da a'azamu ta'thirin, mafi girman tasiri. Shi sako yana da mafi girman tasiri, fi mahaqi barakatil umri, wajen nikewa albarkar rayuwa, wal ilmi, da ma ilimi. Shi yasa Bal'am dan Ba'ura ilminsa bai amfanar da shi ba, wal amali, da ma aiki. Wa kullu waqtin usiya Allahu fihi, duk wani lokaci da aka saba wa Allah a ciki, aw malin usiya Allahu bihi, ko kuma dukiyar da aka saba ma Allah da ita, aw badanin, ko jiki, aw jahin, ko matsayi, aw ilmin, ko ilimi, aw amalin, ko aiki, aka saba ma Allah da waɗannan nau'o'in ababen, fa huwa ala sahibihi, to wannan abun narkonsa zai zamanto akan ma'abucin aikin ne. Laisa lahu, ba wai shi ne zai samu ba. In an ce fa huwa alaihi ala sahibihi, ma'ana azaba ce akan mai aikatawa, laifi ne akan sa. Laisa lahu, in an ce lahu ba wai shi ne yake da ba, alaihi, lahu wa alaihi. In an ce lahu positive, abinda ka samu gain. Idan an ce alaihi negative, abinda aka dora na zanibi. To shine yace fa huwa ala sahibihi laisa lahu, to akan mai aikatawa yake, ba wai na ya samu bane, zanibi ne akan sa, ba lada ya samu ba. Fa laisa lahu min umrihi wa malihi wa quwwatihi wa jahihi wa ilmihi wa ilmihi wa amalihi illa ma ada Allah bihi, ba ya samu komai na rabo, min umrihi, daga cikin rayuwarsa, wa malihi, da dukiyarsa, wa quwwatihi, da karfinsa, wa jahihi, da matsayinsa, wa ilmihi, da iliminsa, wa amalihi, da aikinsa, baya samun komai a cikin dukkan waɗannan ababen, illa ma ata Allah bihi, sai abin da yayi wa Allah biyayya da shi a cikin su. Dan haka rayuwarka da kai biyayya a zamanin, to ita ce taka, wanda ka saba ma Allah a ciki kuma yanzu akan ka take, wanda kuma baka yi biyayya ba, baka yi sabo ba, kai asararta. Shine Allah yace innal insana lafi khusr, ai shi jinsin dan adam yana cikin dama asara na zamanin sa, sai dai wanda ya imani, ya aiki na ƙwarai, ya yi wasici wajen bin Allah, ya yi wasici wajen yin hakuri a zamanin nansa, to shine kadai ya mora. Wali hadha, don haka nan ne, minan nasi man ya'ishu fi hadhihi ad-dari, daga cikin mutane akwai wanda yake rayuwa a wannan duniya mi'ata sana, shekara 100, aw nahwa ha, ko abin da ya kama da shekara 100, wa yakunu umruhu la yablugu 20 sana, amma rayuwarsa bata kai shekara 20 ba, aw nahwa ha, ko abin da ya kama da shekara 20, ya rayu shekara 100 amma rayuwarsa bata fi shekara 20 ba, saboda fa'idanta da yayi a rayuwarsa bata fi ta shekara 20 ba. Shekara 65 sharhuliya ne, ba a ce 80 ba ko, an ɗebe shekara 15 da babu alƙalami a kansa, sharhuliya ce. To sai zamanto rayuwarsa gajeriya ce, ba ta yi tsayi ba. Kama anna minhum man yamliku al-qanatir, kaman daga cikin mutane akwai wanda yake mallakan qanatirul muqantara, kyawawan ƙarafa da ake taskancewa, minaz zahabi, na zinariya, wal fiddati, da azurfa, wa yakunu maluhu fil haqiqa, amma a bisa haqiqa dukiyarsa bata zam, la yablugu alfa dirhamin, bata kai dirhami 1000 ba, aw nahwa ha, ko abin da ya kama da haka. Wani zaka ga yana da dukiya billions, ya mallaki billions, amma alal haqiqa a rubuce a wajen Allah idan an je abin da ya mallaka a cikin dukiyarsa watakila ba ta kai miliyan 10 ba, ya mallaki billions fa, miliyan 1000 ne fa a cikin billion ɗaya, haka ne ko? To ne na akwai masu billions, muna da su billionaires ko ma trillionaires ban sani ba, lissafin yanzu kawai ya zama wani abu daban. To sai ga mutum ya mallaki billions amma in bai sa'a ba, sai kaga a cikin wannan dukiyar da ya samu abin da ya mallaka alal haqiqa bata wuce miliyan 20 ko miliyan 50 ko miliyan 100 ba, saboda ayyukan alherin da ya bai wuce miliyan 100 ba, kuma watakila miliyan 20 kaddara a cikin dukiyar tasa yayi ta kaiwa mutane aikin Makka, kaddara a cikin dukiyarsa yayi ta gina masallatayya, amma Allah yana karban aiki ne da aka yi dan shi, ma da mai zamanto akwai wani abu na riya a ciki, to Allah ba zai karba wannan aikin ba. In misali a ce yayi waɗannan ayyukan yayi ta kyautatawa amma kuma yana so ne ya sami yabo a wajen jama'a, to kaga wannan aikin bai shi dan Allah ba. Idan yayi ta waɗannan kyautatawan ne amma so yake yi, in watakila yana da political ambition, so yake wata rana akwai gaba in yayi ritaya zai zo shi yayi tsaya takara, mutane za su ce ai dama wani mai kyautatawa ne, to kaga fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. To sai kaga a cikin ayyuka da aka yi din, ko karantarwa ma, wani yayi karantarwa yayi ta bayane yayi ta kaza yayi ta kaza amma saboda aibe shi, to sai zamanto abin da yake da shi wanda ya tsarkake niyyarsa saboda Allah, abinda kuma wani abu ya shiga sabanin haka, to shi kuma kaman bai yi bane. To shi saka nan malami ba mu kwatance yace zaka ga mutum ya mallaki dukiya mai yawa amma sai ya zamanto abinda ya mallaka alal haqiqa la yablugu alfa dirhamin aw nahwaha, bai kai ma dirhami 100 ba, ba ma dinari ba fa, dirhami 100 ko abin da ya kama da haka. Sai ga watakila a cikin wannan dudawai ne da ya ta yi wanda ya yi tsakaninsa da Allah da ikhlasi, watakila bai wuce miliyan 10 ko 20 ba, a kiyama sai ga ladan sadaka nan miliyan 20, shi ko ya badda abin da ya fi miliyan 500 ko ya kai biliyan 1 ma, watakila yake ga ya yi dawainiya, to sai a ce wannan can nan ai du ya lalace ne, Allah baya karba sai abin da ya kasance khalisan liwajihihi. To yanzu wannan dukiyar ta yi albarka, to sai kaga wani shi kuma watakila abinda ya mallaka ya mallaki miliyan 200 ne, amma cikin miliyan 200 ya yi hidima ta miliyan 100 ko ta miliyan 70, yanzu ya wuce wancan mai miliyan 20 ɗin ko bai wuce ba, wane ne dukiyarsa ta yi albarka? Shi wannan ɗin ko, wanda ya mallaki miliyan 200 ko miliyan 100 a rayuwarsa amma ya yi ɗawainiya ta miliyan 50, ko ya mallaki miliyan 200 amma ya yi ɗawainiyar da ta kai ta miliyan 50 ko 70, shi kuma wancan ya mallaki biliyoyi amma ɗawainiyar da ya yi saboda Allah da ikhlasi da abin da ake buƙata na karɓan aiki, watakila sai ya ga miliyan 20 ne, kaga ashe dukiyar wancan ta fito wannan albarka. Shi yasa tun a baya ya ce mana albarka a cikin dukiya da rayuwa ba yawan abin nan ba ne. Yanzu akwai malaman da Allah ya sanya albarka a rayuwarsu, kamar Imam An-Nawawi shekararsa 45 a duniya, amma yanzu gashi nan kusan shekara 800. Imam Shafi'i tun a baya ya yi karatu a jin Imam Malik, ya rasu yana shekara 54 fa, shekararsa 54, ku duba yadda Imam Shafi'i manzilar da ya kai, shi ya fitar da ilimin usulul fiqh da ake amfani da shi wajen tantancewa nassosi a istikhrajul ahkam a ciki, shi ya fitar da wannan ilimin wanda sai zamanto sauki ga malamai da dalibai yadda suke samun ma'aunai na fidda hukunce-hukunce a cikin nassi, wanda inda ba dan wannan ba za a sha wahala, wani ba zai taba iya ganewa ba. Amma shekara 54, to haka Allah ya sanya albarka a cikin rayuwarsu, sai kaga shekaru kaɗan suka yi amma abinda Allah ta'ala ya sanya mai gwaɓi na gudunmawa da suka bayar ta yawaita. to ba yawa bane albarka. Kama anna minhum man mun karanta nan wa hakaza aljah wal ilm, hakanan matsayi ma, hakanan ilimi, hakanan matsayi, hakanan ilimi, irin gudunmawa da mutum ya bayar, sai kaga wani dan zango kadan yayi a matsayin da yake kai, amma impact din sa, tasirin sa da yayi yafi waɗanda suka dade suna yin wannan, suna rike da wannan matsayin a gabanin sa ko a bayan sa, saboda Allah ya sanya albarka a cikin wannan matsayin nasa. Hakanan ilimi, kamar yadda nan bada misali da waɗancan malamai gawurtattu. Wa fi Tirmidhi anhu, hadithi ya zo a cikin Tirmidhi daga Annabi sallallahu alaihi wasallama, ya ce ad-dunya mal'una, duniya baki ɗanta la'ananniya ce, ba ta da albarka. Mal'unun ma fiha, duk abin da ke cikin sa la'ananne ne, ba shi da albarka. Illa zikrullahi, sai dai ambaton Allah, tuna Allah. Wa ma walahu, da abin da ya jibinci tuna Allah. Duk abin da za a yi wajen tuna Allah da bin Allah, abin da yake kewaye da Qur'ani da hadithin Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya bayanin Qur'ani, waɗannan ababen in ka jibince su, ka gudanar da rayuwarka a kansu, in kuɗi za ka nema, sai ka nema yadda Allah ya ce, idan kashewa za ka yi, sai ka kashe yadda Allah ya ce, aure za ka yi yadda Allah ya ce, aurarwa da za ka yi yadda manzon Allah ya koyar, abubuwanka sai kana bibiyan yadda Allah ya ce, to anan ne albarka take. Amma in kai gaba gaman kanka, to ka sani kana cikin abin da yake mal'uni. Yace au alimun au muta'allimun, cikin mutane kuma sai wanda yake mai karantarwa malami, sai kuma wanda yake mai neman ilimi, a wanda yake jahili kuma mai za'i da shi, baya cikin nan, shi ba mai karantarwa ba, shi ba mai neman ilimi ba, to mai za'i da shi. Wa fi atharin akhar, ya zo cikin wani athar, amma dai Albani ya da'afa cikin da'ifud jami'a, yace mal'unatun ma fiha illa ma kana lillahi, wato an dan fara da wacce ruwaya ce, amma wannan ruwayar da'ifi yace, fa hadha huwa alladhi fihi albarakatu khassa, mallan yace waɗannan ababe, bin Allah, jibintan Allah, jibintan malamai, yin karatu ko karantarwa, to waɗannan abubuwa su ne kadai waɗanda albarka take tare da su. Wallahu almusta'an wa alaihi taklan, Allah shi ne ake neman taimako wajensa, kuma dukkan dogaro a gare shi yake. Muna roƙon Allah ta'ala ya sanya albarka a ciki rayuwarmu, dukkan al'amuranmu Ubangiji Allah ta'ala ya sanya albarka a ciki. Allah ya shirar da mu hanya madaidaici, abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu cikin lada, wanda muka kuskure Allah ya gafarta mana. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamu alaikum.